يا الله يا الله نهكا الله نكينا نرقى بروكك تهك هويبا كوجمها تنبياني كيدا كوجمها تنبياني كيدا. Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ga wadanda suka jima suna sauraron shirin domin iyali, sun sha jin shirin na haska fitila kan matsalar fyaɗe da ake fama da ita a Najeriya. To sai dai kawo yanzu haƙatirin bata cimma ruwa ba, domin ganin yadda lamarin yake ƙara ta'azzara musamman a wannan lokaci da aka hana zirga-zirga, wanda ma ya kai ga mata a sassa daban-daban da ƙasar suka shiga zanga-zanga suna kira hukumomi da shugabannin al'umma su ɗauki mataki. A yau shirin ya gayyaci 'yan fafatuka mata da nufin neman hanyar daƙile wannan mummunar ɗabi'a. Waɗanda muka gayyato a shirin sun haɗa da kwamishinan ma'aikatar harkokin mata ta jihar Nasarawa, Hajiya Halima Jabiru, da Saudatu Madi, shugabar ƙungiyar kare harkokin mata da ƙananan yara RAFA, sai Hajiya Safiya Adamu, ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar da ke hankoran kare haƙƙoƙin ƙananan yara da ake kira Tallafi Najeriya, da kuma Aisha Buba, ƙwararriya a fannin sanin halayyar ɗan adam. Jagora wannan tattaunawa Shamsiya Hamza ta fara da tambayar Hajiya Saudatu abin da yasa ake ƙara samun ƙaruwar wannan lamari.
Sai wannan damuwa ta zabe ina ta kan faɗa, kuma zan ci gaba da faɗa cewa tarayya ce. Dama wannan abu ne da muke ta fama da shi, ana zaune cikin shi, an kuma rayu cikin shi, saboda ana amma al'amarin ɗaukar sa kai na kashi. Dan an yi fyaɗe, ana neman dalilin da za a mallaka ma wanda aka masaɗi mali, saboda haka wanda ya fyaɗe ya samu dama ya tsalle kowa, ya zamanto cikin halin haula'i na cewa amma ya sa dole ka haƙura dan ba inda za, sai amma ki ba inda za. Munin da abin ya yi malama ya wuce yadda kike tsaye, kuma abu ne da cikin gida da waje, a tsakanin jini da jini, ƴan uwa ne ma ƴaƴan ƴan uwa a waje, abokan aiki ne, haka ne yadda kika jira abu baya da daɗi. To yanzu ne bunda yadda kowa yake magana shi, amma ba wai dama bayan nan ba ne ba.
To Hajiya Safiya Adamu, idan na dawo zuwa gare ki, ana yawan cewa yanayin yadda mata suke suturta jikinsu ne yake sa ake yi musu fyaɗen. To amma idan muka yi duba cewa har yara waɗanda ba su kai shekarun balaga ba ana yi musu wannan aika-aika, inda a wani labari a jihar Kaduna yake nuna yadda wani uba ya lalata da ƴaƴansa mata 'yan shekaru 5 zuwa 7. Wani labarin kuma ya nuna yadda wata mata take shan al'auren wani ɗan ƙaramin yaro, ko ma za mu iya ce ma jinjiri.
To abin ne kamar yadda hatta yana nuna ma tare da abu ne da yanzu ya bullo, ya ɗauki wani, ya koma wata irin hannun daban da inda ba. Sabida mai kuwa in ka ce wai yanda mata ne aurensu ne kaza, yanda suka yi shiri ne kaza, to shin jaririya 'yan wata 7 ko 'yan shekara 4 me ta sani da rigar da ta saka ba? Ina muke da matan yara ma kawai kamar saba a ga yara ma suna yawo kusan tsirara suna ko abin nan ba abin da ke samun su. Amma yanzu wani ya ce wai yadda mata suke shiga ne, mutane ne yanzu irin an ɗauki duniyan ba a bakin komai ba, irin mutane ne suna shiga inda bai kamata ba, domin zama wai taimako koro ana tunanin irin dai abu wani boka ya ce in kai abu za in kai wannan lalata abu za su faru ko mai sha ko wani irin da irin wannan auguli na ku dogara da shi dan kan wannan abin da duk wanda aka ya wuce.
To Amina yaya ke ma na san kin sha ji ko ganin matan da ake tauye musu haƙƙi, wato su ma mazan ba a bar su ba. To a naki bangaren ganin cewa ke mai fafutuka ne na ganin an kare haƙƙin mata, me zaki ce game da wannan matsala da ake ciki a yanzu? A nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja an yi ta samun ƙungiyoyi da suka yi ta fitowa suna zanga-zangar lumana don ganin cewa an samu mafita a wannan batu.
To abin da zan ce dai kamar bayanin da iyaye na suka yi da Hajiya Saudatu da kuma Hajiya Safiya, wannan abin al'amarin da muke ciki ya zama abin ban tsoro, kuma ba wai baya faruwa ba ne ba a can da. Amma yanzu saboda akwai ƙungiyoyi da yawa da suke magana a kan wannan al'amarin, shi ya sa ake ta ganin akan yana ta ƙaruwa, ana ta magana a kai. Kuma kamar yadda kika ce ba mata kawai ne ba ake yi ma daɗi, amma idan aka duba lambobin mata sun fi zama waɗanda suka fi shafuwa da irin wannan matsalan. Sannan kuma ganina akwai matsaloli da dama da suka sa wannan abin ke daɗa ƙaruwa. saboda irin yadda ake samun yadda ake hukunta wanda suka yi irin wannan laifin ya daga cikin matsalolin su da yawa sai a ga cewa saboda kuma rashin wayar da kai ya daga cikin matsalolin saboda su da yawa sai a ga kuma yarinya ko kuma yaron da aka yi mai yaɗe ɗan gidansu ba sa son a ji al'amarin a wato zai zama wanda ya yi laifin ko kuma ɗan gidansu za su yi su roƙe su su ba su haƙuri don kada su yi magana ko kuma don kada su gaya ma hukuma kuma daga nan sai abin ya daɗa ƙaruwa. To wanda yayi laifin zai ga cewa to idan har za a iya zuwa a roƙe su da wanda na yi ma wannan gyaɗin na je iyali na suka je suka roƙe su kuma suka bar maganar to gobe zai kuma koma sakewa. To shi yasa akwai fannoni da dama da ya kamata a dinga kokari. Na farko shi ne wayar da kan mutane sannan kuma a sanar da su cewa idan irin wannan abin ya faru ga matakai da dama wanda ya kamata su ɗauka sannan kuma yin shiru akan maganar ba shi zai sa abin ya fita daga al'umman mu ba. Yana da kyau a dinga magana akai a dinga kai ƙara. Sannan kuma idan an kai ƙarar su ma kuma akwai mataki wanda ya kamata su taka domin ganin cewa mutane and justice is served.
To gani mun yi magana akan hukuma muna tare da Hajiya Halima Jabi. Commissioner ko me zaki gaya mana wanda irin mataki ko hukunci ya dace a ce an yi ma wanda aka kama da laifin aikata wannan mummunan abu na fyaɗe ganin mata yanzu sun fito suna ta faman fadin faman bayyana irin yanda ake ci musu zarafi.
To alhamdulillah kamar mu a jihar Nasarawa alhamdulillah duk matakai da ya kamata a ce an bi wannan abun bakin ciki ne da duk bil'adam ko namiji ko mace irin abubuwa da suke faruwa da 'ya'yanmu da ma manya duka wanda ya shafi kamar shafi a mai yara fyaɗe za ka ga makocinka wanda shi ya kamata zai kare maka ɗa ko baka kusa shi ne ma zai bata maka ɗa ta wajen mishi ga fyaɗe ma'aikata za ka bar su a gida da yara za a yi haka 'yan uwa ko na uwa ko na uba za ka bar su a gida da yara za a masa haka amma karanta yaro bai tsira ba wannan abin ya zama abin bakin ciki kwarai da gaske kuma waɗannan ƴaƴan musamman su ƴaƴa mata su ne ya kamata za su zama iyaye su ne mata su ne ƴaƴa su ne kanne to yaro tun bai tashi ba an lallata rayuwar shi an jefa rayuwar shi a cikin halaka saboda haka mu a matsayin na gwamnatin Nasarawa sai matakai da mu gwamnati muka ɗauka da farko abin da muka fara yi kokari a kai a shiga na wannan kujera a matsayin commissioner ta mata shi da mun ba da hankali a kan wajen wayar da kai da girman gona ya ba mu goyon baya da abin da muke bukata mun zaga jiha baki daya duk local government da muke da su mun taju mun gana da sarauku nan gargajiya iyayen mu sarauku na mun gana da shugabannin addini mun gana da shugabannin al'umma mun gane da manya-manya wanda su ne masu ruwa da tsaki a cikin al'umma domin mu jawo hankalin su na masifa da bala'i na wannan abin da muka samu kan masu yaɗen yara ƙanana wajen jawo hankalin su cewa ta hanyar su za mu iya idan da sakuna wajen mutane musamman wannan abubuwa idan suka faru ba a fitowa ne a faɗa ana ɓorewa saboda ana ganin abun kunya ne a ce yau wannan family yansu ko an yi kaza da ita sai an rufe a ɓoye mun jawo hankalin su makocinka a community duk wanda ya yi irin abu kusan haka ya faru ya fito ya yi magana ya faɗa ma hukuma domin a ji kafan abu su sarauku na kuma su taimake mu su sanitizing da gwamnati wajen wayar da kan al'umma su iyaye mata duk inda muka je all the local government engaged na su wajen mu yi magana da su hakkin ya'ya da Allah ya ba su a kula a kula ya mace musamman ko kaɗa namiji ƙarami a kula hankalin kai kasance a kan ƴaƴanka da ba su tarbiyya ba da tsoron Allah tun da suke ƙanana domin masu yin wayannan abubuwa ba ai yaran maza ne a yi musu tarbiyya a sa hankali a kan ƴaƴa mata da tabbatar irin fita da ƴaƴanka za ta yi da wani lokaci ta bar gida ina take kana kan wannan kuma kana tsaye da adda a kan ƴaƴa domin da ki wannan matakai na awareness da advocacy kwarai da gaske mun kai grassroots bayan haka duk inda muka samu labari domin mun sa ma vigilantes muna amfani da su sun zama mana 'yan sandan ɓoye duk yanda irin wannan abin ya faru za su zaga su kawo mana magana suna da labari wani kaza abu kaza ya faru nan da nan mun kira ka ɗauki matakai mu je mu binciko idan muka gano za mu haɗa mai security agent nan da nan za a je a yi arresting ɗin wanda ya wannan abun a je kuma a kai shi hukuma ta ajiye shi ana bincike in aka gama bincike mu tabbatar ministry tana bin kafa tun daga hannun hukuma har a kai su kotu mu tabbatar cewa an hukunta mutum ba a bar magana domin a to da yawa ma magana idan an je an kama sai kaga ana nema a bada hakuri a aika ne kamin ka azo a take wanda yake
to sai a gafarce mu domin rashin kyan wannan sauti da aka nada ta wayar tarho abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya Za mu kuma ji yadda matasa ke kallon wannan matsalar. Yanzu a madadin bakin namu Saudatu Madi da Halima Jabiru da Safiya Adamu da kuma Aisha Abuba sai kuma wakilinmu Shamsiya Hamza da bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Dedone da daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya